This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na Muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan dare da fasan mun sake samun ku lafiya. Sunana Sarfil Hashin Gumel tare da Aisha Mu'azza da sauran abokan aiki muka dawo muku da wannan shiri a daren rayuwar Talata 6 ga watan Fabrairu shekarar 2024. A cikin shirin za a ji cewa hukumomi a jamhuriyar Niger sun gabatar da wasu da ake zargi da safarar miyagun kwayoyi da baburan sata zuwa Najeriya. Haka kuma za a ji cewa 'yan jarida na fuskantar kalubalen aiki a Najeriya a daidai lokacin da 'yan kasar ke fama da matsadar rayuwa. Sai kuma shirin Allah ɗaya gari bamban da Ramatu Garba za ta kawo mana. Amma fa duka sai mun fara shan labaran duniya tukunna.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci ga labaran duniya kamar yadda muka same su. A yau Talata, wata babbar kotun ɗaukaka ƙara ta yanke hukuncin cewa Trump ba shi da kariya daga laifukan da ake tuhumar shi da aikatawa kan yunkurinsa na murɗa zaben 2020 da ya sha kaye, matakin da ya daɗa matso da Trump kusa da tuhumar da ake masa ta aikata babban laifi wanda ba a taɓa yi wa wani tsohon shugaban ƙasa ba. Wani ayarin masu shari'a a kotun Amurka na ɗaukaka ƙara su uku a gundumar Columbia Circuit ya yi fatali da ikirarin da Trump ya yi cewa babu wanda yake da hurumin hukunta shi a game da tuhumar da ake masa da suka shafi ayyukan shi a matsayin shugaban ƙasa.
It's the second time in 2 months judges have rejected the ex-president's immunity arguments. This court took center stage.
Wakilin kamfanin dillancin labarai na AP kenan yake cewa wannan shine karo na biyu cikin watanni biyu da alkalai suke watsi da ikirarin da tsohon shugaban na Amurka ke yi na cewa yana da rigar kariya kan duk wata tuhuma. Hukuncin da ake kyautata zaton Trump zai ɗaukaka ya yi watsi da yunkurin shi na kaucewa fuskantar karar da aka shigar da shi kan yi wa tsarin demokuraɗiyya da miƙa mulki zagon ƙasa. Hakan kuma na faruwa ne yayin da tsohon shugaban ƙasar ya kasance shine ɗan takara da ke gaba-gaba a tsakanin masu neman tiketin jam'iyyar Republican a zaben shugaban ƙasa da za a yi bana. Sakataren tsaron Amurka Anthony Blinken a yau Talata ya gana da shugabannin Misira da Qatar yayin da ake ƙara ƙaimi kan tsagaita buɗe wuta na wucin gadi da kuma ƙara yawan kayayyakin agajin jinƙai ga fararen hulan Filistino a babban birnin Misira Cairo. Blinken ya gana da shugaban ƙasar Abdel Fattah el-Sisi. Kana zai ƙarasa Doha don ganawa da shugaban ƙasar Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani da Firaministan Qatar Muhammad bin Abdulrahman al-Thani. Amurka, Misra da Qatar duk sun ba da gudunmawa akan wannan tattaunawar yarjejeniyar wucin gadin wanda ka iya dakatar da faɗa na tsawon makonni da kuma 'yanta mutanen da Hamas take garkuwa da su a Gaza. Ayyukan sojojin Isra'ila na sama da ƙasa a Gaza ya kashe sama da fararen hula 'yan Filistinu sama da 27,500 tare da jikata mutane 66,900 a bisa bayanan ma'aikatar lafiyar da ke ƙarƙashin kulawar Hamas. Jerin hare-haren saman Amurka na baya-bayan nan a Iraki sun auna wuraren da aka alakanta su da maɓoyar ƙungiyar da ke samun goyon bayan Iraki, wacce ta kaiwa dakarun Amurka hare-hare aƙalla 170, wanda alamu ke nuna cewa yana daɗa faɗaɗa ɓaraka tsakanin Washington da Baghdad. Hare-haren ranar Juma'a ya auna wurare uku a Iraki da kuma wasu wurare huɗu a Siriya, sannan ya tarwatsa sama da wurare 80 da aka auna, kama daga wuraren da ake ba da umarni da inda ake leƙen asiri da ma'adanan makamai masu cin dogon zango da jirage mara matuƙa, bisa binciken da Amurka ta gudanar a baya-bayan nan. A jiya Litinin, Pentagon ta ce akwai yiwuwar an kashe ko kuma raunata mambobin ƙungiyar da ba a tantance yawansu ba, sai dai cire tsammanin mutuwar jami'an Iran ko mayakan. To, ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Mai kula da dokokin ƙungiyar tarayyar Turai na ƙasashen waje Joseph Borrell ya ce zai tattauna batun baiwa Ukraine goyon bayan tallafin soji da kuɗaɗe a yayin ziyararsa a Kyiv yau Talata. Ziyarar tasa na zuwa kwanaki bayan da EU ta amince da tallafin dala biliyan 54 ga Ukraine. Sannan Borrell ya ce zai yi amfani da wannan damar ya tattauna akan yin gyararraki a Ukraine yayin da kasar take kokarin shiga kawancen EU. Kazalika yau Talata shugaban kungiyar da ke bibiyar al'amuran makamashin nuclear na duniya Rafael Grossi ya kai ziyara kamfanin samar da makamashin nuclear da ke Zaporizhia. A ƙarshe, Majalisar ƙasar Senegal a yajiya Litinin ta kada ƙuri'a don jinkirta zaben ƙasar yammacin Afirka zuwa ranar 15 ga watan Disamba, wanda aka gudanar cikin wani yanayi cike da rudani bayan da jami'an tsaro suka dakile wani yunkurin 'yan adawa na dakatar da yin zaben, sannan suka fitar da mahukuntan da aka alakanta da wannan yunkuri da ƙarfin tsiya daga harabar ginin majalisar. Kazalika a ranar Litinin, wasu 'yan takara 'yan adawa su biyu sun maka shugaba Macky Sall a kotu domin kalubalantar matakin da ya dauka na jinkirta zaben kasar da ya kamata a yi a ranar 25 ga watan Fabrairu. Daga cikin kudurin jinkirta zaben da aka gabatar wa majalisar kasar wanda ta amince da shi, sabanin wa'adin Sall da zai kare a ranar 2 ga watan Afrilu, za a kara lokacin wa'adin mulkin shi zuwa lokacin da za a gudanar da zaben a watan Yuli. Sall ya sanar cewa ba zai sake tsayawa takara karo na uku ba.
Aisha Ma'azu kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Rundunar 'yan sanda ta jamhuriyar Nijar da ke kan iyakar Nijar da Najeriya ta tafke waɗansu da ake zargi da sata da kuma safarin miyagun ƙwayoyi da baburan sata zuwa Najeriya domin sayarwa, kamar yadda za a ji a wannan rahoton da Haruna Mawan Bako ya haɗo mana.
Rundunar 'yan sanda ta jamhuriyar Nijar da ke kan iyakar Nijar da Najeriya ce ta gabatar wa manema labarai a hedikwatar 'yan sanda ta garin birnin Kwanni gaban shugaban gundumar birnin Kwanni da sarakunan gargajiya da shugabannin tsaro da mukaddashin babban alkali mai shigar da kara a babbar kotu ta ƙasa ta birnin Kwanni da wani gungun barayi masu satar babura tsakanin ƙasa da ƙasa domin akan saci babura a jamhuriyar Nijar tsallaka da su Najeriya. Kwamishinan 'yan sanda Rabi Usule shi ne shugaban rundunar 'yan sanda ta birnin Kwanni iyaka da tarayyar Najeriya.
Su dai onga wanda ku gani yau mun gabatar da su ga hukumomi, su ne wanda suka addabi mutane wajen swace-swace cikin garin Kwanni da kewaye, musamman ma swata ta moto. Don an yi tsawon lokaci nan wata ɗaya zuwa biyu duk kullum za ka ga ana swata moto na cikin gari, wasu ma da kewayen gari. Onga wanda ku ga mun kama ga gungu na mutum takwas duka su ne suke haddasa wannan banna. To yanzu dangance da koke-koken al'umma aka yi bincike, Allah ba mu sa'a kuma mun samu duka dai miyagun gungu duka dai mun samu su hannu.
To ana iya cewa safarar da suka yi ta ƙasa da ƙasa ne tunda ana shiga ana hita.
Swata dai nan ne suke yin ta cikin Niger. Da nan garin Kwanni da Tawa kowa ya gani abin da suka swata kuma ga abin da aka gani. Amma in za su sai da abin da suka swata sai su ƙetara su shiga cikin Najeriya can ne suke zuwa suna sai da su.
A lokacin da ya ɗauki magana, Kaftan Buba Bakar Alishi na shugaban gundumar birnin Kwanni a cikin alishin turancin Faransa ya yi bayanin bandama wannan nasarar jami'an tsaro na jamhuriyar Nijar da ke kan iyakar da Najeriya sun yi waɗansu nasarorin kashe 'yan ta'adda a wannan iyakar da ma balle wani gungun masu safarar miyagun ƙwayoyi na ƙasa da ƙasa da cibiyarsu ke wani gari a cikin Najeriya a wannan iyakar, kamar yadda Malam Abdullahi Ali magatakardan ofishin shugaban gundumar birnin Kwanni ya fassara a cikin harshen Hausa.
Yace kwanan baya musallin ma 8 ga watan Janvier yace jami'an tsaro na Octres sun kamo wasu masu hotocin kwaya tsakanin ƙasa da ƙasa. Su biyar ne kuma cikin su akwai mutum uku waɗanda ba 'yan Niger ba, waɗanda 'yan Najeriya. To waɗannan 'yan ta'adda suna da babban mai gidansu yana amarawa cikin Nigeria. Kwanan baya Patrouille ta Gendarmerie da ta Garde National alhamdulillah sun samu galaba bisa ga su 'yan ta'adda masu danci da makamai cikin communiquing bazaga wajen garin Jiko. Yace kuma zai tuna mutane kuma jan kokarin da jama'a tsaro kai musamman jama'an Duwan bisa ga irin garbar da suka samu wajen emphasize kauri bisa amsa kayan sarande da tsaronsu. Yace abinda kuma yake tuna mu jama'a shine kusan da rishin tsaro shine cikin abubuwa dalilai wa abin da yasa waɗannan sojawa suka saka suka karbi mulki ga farahulla.
A cewar Malam Bukari Usman, muƙaddashin babban alƙali na babbar kotun ƙasa ta birnin Kwanni, wannan gungun ya tara manyan barayi na ƙasa da ƙasa da na gari da gari.
Généralement, ce sont des faits que les délinquants commettent la nuit.
A dai mafi nisan lokaci barayan kan tsallaka a tsakiyar dare a cikin gidajen bayan Allah a lokacin da suke kwana, suka yi amfani da kiluluwa da ke iya balle ko wani irin babur ko kuma kowace irin kofa domin sace kayan mutane musamman babura. Kuma gungun na haɗaka ne daga gari zuwa gari na barayi, tunda akwai 'yan tawa, akwai 'yan madawa, akwai 'yan Najeriya a cikin su. Ande kama barayin ne da babura hudu da layu da kuɗi naira 116,000. Kuma a cikin bayanin da ya yi shugaban rundunar 'yan sanda na birnin Kwanni ya ce wani bi sukan kan baburan domin a ba su kwayar wuyuwi ko kuma wata kalacen daban. Haruna Mamman, bago na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
To a gaida Haruna Mamman bako. To daga jamhuriyar Nijar sai makwabciyar ta Najeriya, inda a yayin da 'yan ƙasar ke koka kan tsadar rayuwa, su kuma 'yan jarida na cewa sun shiga tsaka mai wuya ga aikinsu na ƙoƙarin sanar da halin da 'yan ƙasa ke ciki don samar da hanyar magance matsalolin. Ga wakilin Mustapha Nasir Batsari wannan rahoton.
A yayin da 'yan Najeriya ke ci gaba da kokawa akan tsananin tsadar rayuwa a ƙasar, su ma 'yan jaridun Najeriya sun ce suna cikin yanayi na tsaka mai wuya a aikin nasu na ƙoƙarin ankarar da gwamnati halin da 'yan ƙasa ke ciki da kuma hanyoyin da za a shawo kan matsalolin da suka addabi Najeriya. Ko baya ga matsalar tsadar rayuwa a yanzu, ita ma matsalar rashin tsaro da ta addabi sassan Najeriya na zama kalubale ga manema labaran Najeriya, musamman idan aka yi la'akari da irin kikikaka da ake samu a tsakaninsu da hukumomin ƙasar wajen samun sahihan bayanai da ya kamata a yi wa al'umma da zai taimaka wajen kwantar da hankalin 'yan ƙasa. A wani babban taron makon 'yan jaridu da ya gudana a jihar Niger, an gabatar da jawabai tare da ƙarawa manema labaran ƙwarin gwiwa akan aikinsu na taimakawa ƙasa. Comrade Usman Chiji shine sakataren ƙungiyar 'yan jaridu a jihar Niger. Ya ce babban taron ya nuna buƙatar kulawa ta musamman ga 'yan jaridu a Najeriya.
Gwamnati ya dinga ba da jami'an tsaro irin support da za su bayar. Aka nan mu ma 'yan jaridu, mun san cewa muna kokari, amma akwai abin da ake cewa motivation. In mu 'yan jaridu muna da motivation, din na ka gani wurare da ba zato ba za mu shiga, yana cikin kalubale da muke samu.
To neman hanyoyin shawo kan matsaloli da suka addabi Najeriya shine ya ɗauki hankalin wasu daga cikin 'yan jaridu da suka halarci taron.
Aliyu Lawal, Radio Najeriya Kaduna. Ba wai abin burgewa bane mu dinga ba da labarai an kashe mutane, 'yan ta'adda sun kashe mutane kaza, sun yi kaza, an ƙona kaza. Kuma idan muka gama a ƙarshen labarin namu, ba mu ba da mafita yadda idan an bi ta bagare kaza za a iya samun canji ko nasara. To duk irin abubuwan da ya kamata muna yi kenan.
Aliyu Muhammad Hamagam. Abin da ya dace a yi shine hukuma ta tashi ta tsaya. Tashi za ta tsaya nan shine a yi mai ya dace. Yau a Najeriya ba mai zama cikin kwanciyar hankali.
Said Sahabi Kwantagura, Edward Landmark Kwantagura.
A bangaren 'yan jarida shine maimaita irin waɗannan rahotannin ko da wani lokaci don kiran gwamnati ta ɗauko matakin da ya kamata ta ɗauka don a kawo ƙarshen wannan abin.
Gwamnatin Najeriya dai ta ce tana ƙoƙarin shawo kan matsaloli da suka addabi 'yan ƙasa. Ministan labaran Najeriya da kuma wayar da kan jama'a Muhammad Idris Malagi, wanda babban daraktan gidan rediyon muryar Najeriya Jibril Baba Indaci ya wakilta a wannan taro, ya nuna buƙatar ganin 'yan jaridu su mai da hankali wajen wayar da kan 'yan ƙasa duk kuwa da ƙalubale da suke fuskanta.
Ba wai lalle ka je kai kamar kana ya ba ma gwamnati, a'a, in ka gan abu wanda ka gan zai cutar da mu 'yan ƙasa sai ka fito da shi. Amma ba mutum kamar 'yan bata gari ko abin nan so ya abun mu labari kamar mu 'yan jaridu muna yaba musu ba, saboda wannan abun ya shafi kowa.
Da dama daga cikin 'yan jaridu na samun kansu cikin yanayi na barazana daga bangarorin jama'a, kuma gwamnati a Najeriya a ƙoƙarinsu na yin aikinsu kamar yadda doka ta tanada. Mustapha Nasiru Batsari, Murya Amurka, daga Mina a Najeriya.
To a gaida na Batsali, kafin mu kai ga shirinmu na gaba, a shakata da wannan faifan. Shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Haka kuma za ku zuwa shafukan mu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Wani garin da ake kurba manya da zalla.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka da kuma sake kasancewa da ku a cikin shirinmu na Allah daya gari bamban. Shirin da ke kewaya da mu sassan duniya don kawo muku labarai da suka shafi rayuwar 'yan Afirka da wasu al'adu da ke cin karo da namu na mutan Afirka. A cikin shirin na wannan makon, za a ji hanyoyi mababanta da ake tafiyar da aikin kula da 'yan gudun hijira a nahiyoyin Afirka da kuma tarayyar Turai.
Yanda muke ma idan an fita an je an yi faskare sannan ka samu abin da zaka ci zaka sha. Mata sai dai su tafi su yi wanki sannan a ba su dan masarufi abin da za su ci su sha. Amma wanda zai taimake mu ci da sha wannan babu ba a mana ba.
Wallahi ne ma ne kawo mu Sudan kuma ga abubuwan da matsala da ta same mu a cikin Sudan din nan. Wallahi to mun zo mun zauna nan adare ba wani tallafi da muke samu.
To waɗanda kuka ji muryoyin su dai wasu 'yan Najeriya ne dake gudun hijira a kasar Chadi bayan da suka tsere wa rikicin kasar Sudan. To idan muka waiwaya kasar Italiya dake nahiyar Turai kuwa,
bacin dai an zo an karbe ku, za a ce to za a fara duba kananan yara mara lafiya, sannan aka gama za a ce akwai mara lafiya a cikin ku, babu washe gari. Idan aka zo aka kirga ku, za a kawo muku abinci, bacin an kawo muku abinci za a kawo muku kayan sawa sababbi wanda za ku sa a jikin ku.
To shirin na wannan makon ya ji ne daga bakin 'yan gudun hijira waɗanda dalilai mababanta suka tilasta musu barin kasashensu na asali. A cikin shirin na Allah daya gari bamban tare da ni Ramatu Garba Baba.
Bai kai arewa halima
wani garin da ake kurban manya da zalla
ana kwana ana kwana.
To a shekarar 2023 da ta gabata, dubban 'yan gudun hijira daga Afirka ne suka yi nasarar shiga Turai ta tsibirin Lampedusa.
Ni sunana Abbas Rabiu Muhammad, na fito daga unguwar Badawa Galadima layin Malam Fari a jihar Kano. Yanzu ina zama a nan kasar Faransa. Kamar dai yanda mutane suka sani, kowa akwai yanayin yanda yake zuwa Turai. Wasu suna zuwa ta sama, wasu suna zuwa ta ruwa. To kamar mu da muka yi mun yi kokari mu zo ta saman, Allah bai yi ba, shine sai muka tafi muka biyo ta ruwa. Wani al'amari ne na Ubangiji wanda dama ne hagga Allah. Kullum buri na shine Allah ya kawo ni Turai. Duk lokacin da nayi sallah ko kamsa salawat ko wata irin sallah ce, ina addu'a Ubangiji Allah ya kawo ni Turai, saboda gaskiya har ga Allah rayuwa tana Turai. To wannan shine Ubangiji ya cika min buri na. Kamar yanda mutane wasu in ba su kuɗi ta sama za su yi min wannan, in ba shi wannan ya ci min kuɗi, da na ga abin ya ƙi cinyewa na ce to shikenan bari in samu in shigo Tunisia. Daga Tunisia Allah ya sa kuma na shigo na biyo ruwa na taho.
To tsarin kula da ƴan gudun hijira a ƙasashen Turai dai ya hada da karɓar bakin hannu bibbiyu tare da tanadar musu duk abubuwan da suke bukata nan take.
Da aka ajiye mu, aka zo, aka karkasa mu, aka ajiye mu ni inda aka kai mu wani gari ne ana kiran shi kusa da Akuna a Italy. Muka zo gari ya waye, aka kira mu, aka ba mu abinci, aka ba mu kayan sawa, aka ba mu canvas, aka ba mu komai. Aka ba mu daman ga daki, ba a magana gurin da zaka kwanta, aka ba mu to aka dau sunan mu, muka zama members na cikin camp din. Zaman kam alhamdulillah abinci sai ka bari ko wata ran ka dabar kuma abinci ne wanda akwai kaji, akwai kifi, akwai menene, wata ran sai na zubar ma da abinci tunda kin san na zo da yunwa. A Italy ana ba da euro 70. A Faransa kuma ana ba da euro 200 idan an baka, idan ba a baka gida ba za a baka euro 440 duk wata. Wannan euro 400 nan idan za ka kwatanta da naira gaskiya sai ka samu kusan naira 600 da wani abu ko fima. A kuma wanda ake bayarwa a Italy in ka kwatanta shi dole zai kai ma kamar naira 200 duk wata da wani abu.
To bayan dai barinsa tsibirin Lampedusa, Abbas ya yi kokari ya tsallaka zuwa kasar Faransa.
Bature, to Allah ya saka mai da alkhairi. Na zaune sai suka kira ni, da hannu ce ma ba dan je ba, da yake ba na jin yare sosai, sai na ji kamar magana kudi ake, sai na ce a ni yanzu fa in dai za a dinga taba min wannan kudin na 400 akan wani ya bani gida, to ni ba dan je ba. Yau ina zuwa gidan ne kuma sai na ce musu ni dan bal ne, ina yin bal. Suka ce a lokacin ta fito da littafi a gurin ta, ta shiga website na kwace-kwace haka ta dinga fitowa tana bincikawa, kawai sai ta kira wani coach, kawai coach ya ce zai zo gobe har gida ya ba mu rendezvous, kawai sai washe gari, kawai sai ga coach din nan ya zo yana zuwa. Sai ya ce mun to shikenan in shirya ranar Juma'a za mu je ni training a gani. Na ce mai to ina zuwa ranar Juma'a, ya dauke ni muka je muka yi training, ina kai ne ina training. A suka gani suka ce a to shikenan babu komai. Washe gari ya kara zuwa ya ga takarduna ya komai da komai, ya ce okay to shikenan babu komai. Ranar Asabar ana son za a yi mu register na league, bukatun da sunan suna buga National League 3 suke bugawa D kamar irin amachiwa ta Nigeria. Kawai ina zuwa sai muka tafi aka mu medical checkup, aka yayi wasa yanzu ranar Asabar Lahadi in Allah ya yarda muna da league match ina cikin wanda za su buga. To wannan wani abu ne na a ce a gode wa Allah, ko da ma ba za su biya ni ba, wannan ne abin jin daɗi ne a guri na balle, tunda za su dinga biya na, tunda in baka da takarda a nan Turai baka iya komai. Burina shine in Allah ya yarda burina in buga Champions League Europe, shine babban burina.
To kawo yanzu dai ƙungiyar Tarayyar Turai ta ci gaba da fafutukar ganin ta dake da matsalar kwararar bakin haure waɗanda suke shigowa yankin taɓa rauniyar hanya. Guda a ƙasa kamar Chadi da ake da dubban 'yan gudun hijira da suka tserewa rikicin ƙasar Sudan na baya-bayan nan. 'Yan gudun hijirar dai na tserewa sansanin.
Mune wanda muka gudun hijira daga Sudan zuwa nan Adare, ba wani agaji gaskiya, muna cikin wahala, muna shan wahala sosai, ba wani tallafi.
Assalamu alaikum, ni ne Alhaji Lawli Shinkafi, local government daga Zamfara. Mun yi hijira daga Sudan, mun zo a nan ne a Adare, sannan sarkin Adaren nan ne a sarkin Hausawa na Adare shi ke dan taimaka mana. Masu faskare suna faskare, masu aikin ƙasa suna aikin ƙasa, ba wani abun da ake bamu. To kuma an ce mu za a wancan rubutu da an kai ba a rubuta mu ba, kuma yanzu gashi an zo muna so a tallafa mana, a taimake mu don Allah a maida mu Najeriya.
Assalamu alaikum, ni ne Ado Ahmadu, mazaunin kasar Chadi da Sudan.
abubuwa gaba daya shafe mana wallahi da Allah muna neman dauki a taimaka mana daga nan ko hukumar Najeriya ta taimaka mana da Allah ta kama na agaji
kawai yanzu dai kokarin da muryar Amurka ta shayi na tuntubar gwamnatin Najeriya kan bukatun waɗannan ƴan gudun hijirar ya ci tura sauraron mu da haka ne kuma za mu yi sallama da ku a cikin shirin na Allah daya gare bamban sai kuma lokaci na gaba idan Allah ya kai mu yanzu a madadin sauran abokan aiki na nan sashen Hausa na muryar Amurka da kuma waɗanda kuka ji muryoyin su ta mutukar baba ke cewa da ku mu huta lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus
madalla a gaida ramu ta garba yanzu kuma sai shirin mu na karshe labarai amma fa a takeici
a takeicin a yau talata wata babbar kotun daukaka kara ta yanke hukuncin cewa Trump ba shi da kariya daga laifukan da ake tuhumar shi da aikatawa kan yunkurin sa na murda zaben 2020 da ya sha kai matakin da ya dada matso da Trump kusa da tuhumar da ake masa ta aikata babban laifi wanda ba a taba yi wa wani tsohon shugaban kasa ba. Sakataren tsaron Amurka Anthony Blinken a yau talata ya gana da shugabannin Misra da Qatar yayin da ake kara kaimi kan tsagaita bude wuta na wucin gadi da kuma kara yawan kayayyakin agajin jin kai ga fararen hulan Filistino a babban birnin Misra Cairo. Blinken ya gana da shugaban kasar Abdel Fattah al-Sisi kana zai kai ziyara Doha don ganawa da shugaban kasar Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani da Firam Ministan Qatar Muhammad bin Abdulrahman Al-Thani. Jerin hare-haren saman Amurka na baya-bayan nan a Iraki sun auna wuraren da aka alakanta su da maboyar kungiyar da ke samun goyon bayan Iraki wacce ta kai wa dakarun Amurka hare-hare akalla 170 wanda alamu ke nuna cewa yana dada fadada baraka tsakanin Washington da Baghdad. Hare-haren ranar Juma'a ya auna wurare uku a Iraki da kuma wasu wurare hudu a Siriya sannan ya tarwatsa sama da wurare 80 da aka auna kama daga wuraren da ake ba da umarni da inda ake leken asiri da ma'adanan makamai masu cin dogon zango da jirage mara matuka bisa binciken da Amurka ta gudanar a baya-bayan nan. Mai kula da dokokin kungiyar tarayyar Turai na kasashen waje Joseph Borrell ya ce zai tattauna batun baiwa Ukraine goyon bayan tallafin soji da kudade a yayin ziyararsa a Kyiv yau talata. Ziyarar ta sana zuwa kwanaki bayan da EU ta amince da tallafin dala biliyan 54 ga Ukraine. Sannan Borrell ya ce zai yi amfani da wannan damar ya tattauna akan yin gyararraki a Ukraine yayin da kasar take kokarin shiga kawancen EU. Kazalika yau talata shugaban kungiyar da ke bibiyar al'amuran makamashin nukiliya na duniya Rafael Grossi ya kai ziyara kamfanin samar da makamashin nukiliya da ke Zaporizhia.
To madalla masu sauraro da haka ne muka karshen shirin namu na yau baki daya. Sai aka kasance da mu da karfe shirin na safe gobe Laraba idan Allah ya kai inda zamu kawo muku wani sabon shirin. Haka kuma za a iya zurta bukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na VOA Hausa da cikin da shafin mu na Facebook. Yanzu madadin malama Aisha Mu'azzir ta yi gabatar da shirye-shiryen mu na yau har ma da malama Julie Levis Gresham wadda ta hada ta raba da umarni da ma injiniyan mu ta yau malama Nashwan Nisar Fil Hashin Gumel ke cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.